من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باي هكا ينقوى Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki. Magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum. Shi kada ya cancanta bauta masa. Muna masa godiya. Allah madaukakin sarki ya ba mu iko zamu ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma. Wanda muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka, masallacin Umar dan Abdul Aziz. Dake tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi yau wani na 16 a cikin watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1447 yayi daidai da 5 ga watan 5 ko 5 ne kwanan watan ko 5 ga watan 3 2026 kirgin miladiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu fadan daidai kuma ba mu ikon aiki da daidai idan muka manta ba muna tafsirin suratul kafi jiya mun tsaya a ayata 91 yau cikin yaddar Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi ayata 92 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا
الله يبارك لك هذا إن بكم أن تبجي لا مفارة مغنر تفير ذو القرنين تأكو bayan Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa Dhulqarnaini yayi tafiya zuwa yammacin duniya, iyayen da aka san dan adam yana rayuwa, sannan ya koma buga gabashin duniya, iya karshen yanda aka san dan adam yana rayuwa. To sai Allah madaukakin sarki ya ce bayan wannan tafiya guda biyu sai ga tafiya ta uku, thumma atba'a sababan, sannan sai ya sake yin amfani da damar da Allah madaukaki ya bashi wajen tafiya. Atba'a ko thumma taba'a, kamar da muka karanta jiya, atba'a ko kuma thumma taba'a. Hatta idza balaga baina suddaini ko saddaini, kirawayi guda biyu ne tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, jumhurin malamai suna karantawa da dhamma baina suddaini, amma al-imam ibn kathirin da abu amr al-basri da hafsun an asim suna karantawa baina saddaini. Hatta idza balaga baina saddaini, har sai da yin isha tsakanin duwatsun nan guda biyu, wajada min dunihima qauman, sai ya samu wasu mutane min dunihima a kusa da su waɗannan duwatsu, la yakaduna yafqahuna qawla, da kyar suke fahimtar magana. Qalu, suka ce ya Dhulqarnain, ya kai Dhulqarnain, inna ya'juja wa ma'juja, lallai ya'juja da ma'juju mufsiduna fil ardi, masu ɓarna ne a bayan ƙasa, fa hal naj'alu laka kharjan, indan ba ma sanya maka wani lada ba, ala an taj'ala bainana wa bainahum saddan, akan ka sanya wata kariya tsakanin mu da su. Qala, sai Dhulqarnain ya ce, ma makkanni fihi rabbi khair, abinda ubangiji na ya bani na dama yafi alheri, fa'inuni biquwwatin, amma ku taimake ni da ƙarfinku, aj'al bainakum wa bainahum radman, zan sanya wata kariya tsakanin ku da su. Atuni zubar alhadid, yace ku kawo mun guragutsan bakin ƙarfe, hatta idza sawa baina sadafain, har sai ne daidaita tsakanin bangarorin duwatsun nan guda biyu ya cika su da wannan ƙarfe. Qalan fuhu, sai ce ta kuhura wuta, hatta idza ja'alahu naran, har sai da ya sanya tsakanin waɗannan duwatsun da ƙarafun nan da suka sa ya wuta ta kama, ya sanya shi wuta. Qala, sai ce atuni ufrik alaihi qadran, ku kawo mun tagulla ko ku kawo mun alminiyon in kwarara a kan wannan ƙarfen. Allah madaukakin sarki anan yana gaya mana abin da ya faru da Dhulqarnain a tafiyarsa ta uku, bayan ya yi yammacin duniya kuma ya yi gabashin duniya, sai kuma ya sake wata tafiya, amma a wannan tafiyar Allah madaukakin sarki bai gaya mana ta ina yi ba, dan ya ce can maghrib ash-shams, inda rana take faduwa, can ya ce mabli ash-shams, inda rana take fitowa. To ga san an san inda rana take faduwa, an san inda rana take fitowa. To amma nan sai Allah madaukakin sarki ce kawai sai ya sake ruko da sababi na tafiya, sai ci gaba da tafiya har ya kai tsakanin wasu duwatsu guda biyu. Wannan yasa wasu malamai suke tattaunawa, to wai ina kuma yayi, tunda alqur'ani bai faɗa ba, tunda dai alqur'ani bai faɗa ba, annabi sallallahu alaihi wasallama kuma bai faɗa ba, to dukkan tsammani za a yi ta yi. Wasu suka ce yamma yayi, ai abin nan arewa yayi, wasu suka ce a arewa maso gabar yayi, afaro arewa maso yamma, wasu mafi yawan malaman tafsiri in sun zo ce sai ya bangaren arewa, ko ta ina suka san arewa yayi, wallahi alam, domin abin yana da wahalar sha'ani, ijtihadi yayi yawa a cikin wannan maganar kisar Dhulqarnain, kamar yadda na faɗa a farkon karatu, saboda Allah madaukakin sarki ya dan gutsuro mana labarin ne kawai, iya abin da ake ganin cewa zai mana amfani. Yanzu sanin gabar yayi ko yamma yayi ko kudu ko arewa yayi, la'alla babu wani amfani da zamu samu a ciki a cikin wannan tafiya, shi yasa Allah madaukaki bai gaya mana ba. Su mafi yawan malamai abin da suke cewa yayi bangaren wato arewa ne, daga gabashin duniya sai kuma yi ta arewa, wanda yayi kusa da yankin Turkiya. Al-Allama Ibn Ashur rahimahullah yana cewa a'a arewa ne maso yamma yayi can ya isa wajen China, domin shi a wajen Allama Ibn Ashur yana ganin Dhulqarnaini, tunda jiya mun faɗa cewa shi ya saba da mafi yawan malaman tarihi da malaman tafsiri da suke cewa Dhulqarnaini nan al-Iskandar ne na Iskandariya da kasar Misra, shi ya saba wa mafi yawan malamin. Yace shi abin da yake fahimta kawai wani sarki ne a kasar Sin, yana ganin cewa irin kwarewar da yake da ita da jajircewar da yake da ita da adalcin da ya nuna, yace a tarihi an san bangaren mutanen China da irin wannan abu, dan haka shi yana ganin cewa wani sarki ne a Sin, wato a yankin China kenan. To dan haka yace yayi gabar ne, yayi arewa ne maso yamma, hatta idza balaga baina saddaini, har ya isa wajen wasu duwatsu sanannu guda biyu. As-saddaini muka ce ko as-saddaini, ba shi da wani bambanci wajen ma'ana, wasu duwatsu ne sanannu a wurin guda biyu. To a lokacin da ya je nan ma sai ya samu wasu mutane, kamar yadda ya samu wasu mutane a gabashin duniya, haka kuma ya samu musali a wannan tafiyar da yi, ko dai arewaci ko arewa maso yamma. To waɗannan mutanen la yakaduna yafqahuna qawla, su kuma da kyar suke fahimtar magana in kai magana da su. Me yasa da kyar suke fahimtar magana? Wasu daga cikin malamai suka ce saboda mutane ne da suka yi nesa da sauran al'umma, dan haka yasa da kyar ake samun wanda zai gane yaren su, saboda mutane ne da suka yi nesa da al'umma. Amma kuma Dhulqarnaini ya yi magana da su. To sai suka ce to ta yaya Dhulqarnaini ya yi magana da su idan mutane ne waɗanda ba a san yaren su ba? Wasu suka ce ai dama a cikin abin da Allah maɗaukake ya horewa Dhulqarnaini tun a farko, sun ce fa atba'a sababan Allah madina makkana lahu fil ardi wa atinahu min kulli shay'in sababan, ko wasu sun fassara shi da cewa an bashi wato fahimtar yare, duk da cewa yaren sa yana da wannan wahalan fahimta, amma Dhulqarnaini ya fahimci maganar su. Wasu suka ce ba wai rashin fahimtar magana shi ne rashin fahimtar yaren su ba, a'a, saboda gidadancin su da ƙauyancin su da nisa da suka yi da sauran al'umma, shi yasa baka iya gane in sun yi magana ma ko kana jin yaren baka so ba za ka iya ganewa wani sako suke so su yi sar ba. Wani lokacin zaka ga mutum yaren ku daya, amma sai yi magana saboda ƙauyanci da gidadanci ka kasa gane ma wai me yake so ya ce ne. Suka ce to irin wannan ne shine Allah madaukakin sarki yace wa wajada min dunihi ma qauman la yakaduna yafqahuna qawlan, da kyar suke fahimtar magana, suna fahimta amma da kyar, domin suka ce kada nafiha ifbat, idan aka ce la yakadu aka sa la, to abin ya faru kenan, abin ya faru in aka sa la korewa ne, suna cewa nafiha ifbat wa ifbat wa nafiyun, duk inda kaji an ce la yakadu kaza, to abin da kyar ya faru amma ya faru. Amma aka ce ya kadu wa in ya kadu allazina kafaru la yuzliquna ka bi absarin, ko la yuzliquna ka bi absarin, kaga nan bai faru bane, da ba a sa la ba to tabbatarwa akai, in aka sa la kuma wa in aka nun ba a sa la ba to wato korewa ne, amma in aka sa la kuma tabbatarwa ne, wato aka san yadda aka sani ne. La yakaduna yafqahuna shine abin da jumhurin qurra makaranta suke karantawa yafqahuna, amma a kira'ar Hamza da Kisa'i suna karantawa la yakaduna yufqihuna qawlan, in aka ce yafqahuna wato su ne ba sa fahimta, in aka ce yufqihuna kuma daga afqaha ne yufqihu, wato ba sa fahimtar da mutane, su ba sa fahimta a waccan kira, in an yi magana, in an musu magana ba sa fahimta, la yufqihuna in sun yi magana ba ka fahimtar abin da suke faɗa. To duka sun hada guda biyu kenan, in ka yi musu magana da waya su gane me kake so, da kyar za su gane, haka su ma in sun maka magana da kyar za ka gane sakon da suke so su isar maka. Wa wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawlan, min dunihima din nan wasu malamai suna cewa wato ma'anar min dunihima min qurbihima, ai min qurbis saddaini, a kusan da waɗannan duwatsun guda biyu akwai wasu mutane waɗanda ba sa fahimtar magana ba sa fahimtarwa, haka Dhulqarnaini ya samu waɗannan mutane. qalu waɗannan mutane suka ce ya zal qarnain ya kai zul qarnain wato sun san zul qarnain kenan sun san zul qarnain tunda kaga har sun kira sunan sa wannan kuma yake nuna yayi magana da su kenan ya fahimce su ko dai ta hanyar yare da Allah madaukake hoda masa fahimtan yare ko kuma ta hanyar wani mai fassara aka samu a kusa da su wanda yake dan fahimtan abu duk malamai sun fada al koma wani hali ne dai zul qarnain yayi magana da su shi al-imamu al-allama ibn ashur rahimahullah yana ganin cewa waɗannan mutanen waɗanda ba sa fahimtar maganan nan kamar yadda muka faɗa shi yana ganin cewa wannan abun fa a yankin kusa da Sin ne yankin da aka samu wato al-Mughul da Tatar domin shi yana ganin Ya'juju da Ma'jujun Mughulawa ne da Tarawa sune abin nan Ya'juju da Ma'juju a wajen sa kamar yadda zan faɗa a baya suka ce ya zal qarnaini inna Ya'juju wa Ma'juju mufsiduna fil ard lallai Ya'juju da Ma'juju mufsiduna fil ard maqarnatani a bayan kasa fa hal naj'alu laka kharjan shin za mu iya sanya maka wani lada ala an taj'ala bainana wa bainahum saddan ka sanya mana wata kariya wani abin da zai tsare mu wani shamaki tsakanin mu da su abin da ke nuna waɗannan Ya'juju wa Ma'jujun dai maƙarnata ne to ɓarnar sun yi ne ko kuma za su yi ne shine abin da malamai suka sha bamban wasu suka ce mufsiduna fil ardi suna ɓarna suna zuwa suna yin ɓarna waɗannan mutanen da suke kusa da su suna kashe mutane suna halaka su suna dai ɓarna kowace iri wasu suka ce mufsiduna fil ardi waɗanda suke da siffan ɓarna ne amma ba su yi ɓarnar ba a lokacin amma saboda irin tsarinsu ya nuna cewa duk da yanzu ba su musu ɓarna ba to amma abun tsoro ne suna jin tsoron za su yi musu ɓarna abin da yasa waɗannan malamai suka ce ba su yi ɓarnar ba suka ce saboda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sun nuna Ya'juju wa Ma'juju za su zo su yi ɓarna a bayan ƙasa daga baya ne amma bai nuna cewa sun yi ɓarna ba amma ya yi labarin cewa a ƙarshe tashi kafin kusa da tashi alkiyama akwai wasu da Ya'juju wa Ma'juju wanda za su yi ɓarna a bayan ƙasa wanda yake nuna ba a baya ba ne a gaba ne kenan don haka suke ganin cewa ana subanta su da ɓarna ne saboda siffarsu da ka gani za ka san cewa waɗannan maɓarnata ne kuma ana da labarin irin abubuwan da ake ganin suna yi tunda su suna kusa da su suna jin labarin irin ga halayensu ga yadda suke wa junansu ma don wasu malaman tafsiri sun ce har suna cinye kansu da kansu ma wani ya cinye wani don haka da wannan suke jin tsoro ai za ka ga cewa wani abun ai bai taɓa yin ɓarna an gani ba kai baka taɓa ganin ya yi ɓarna ba amma da ka gashi za ka ji tsoro yanzu ko baka taɓa ko a ce mutum bai taɓa jin labarin kura ba bai taɓa ganinta ba yana tafiya a daji ya haɗu da ita ai zai ga alamar cewa wannan za ta yi ta'adi suka ce to haka ne kawai ana ganin alamar cewa lalle waɗannan za su yi ɓarna duk da ba su yi ɓarnar ba waɗannan mutane sun fahimci cewa dhul qarnain ya fi su ƙarfi da haka suka nemi taimakonsa suka ce lalle Ya'juju da Ma'juju maɓarnata ne a bayan ƙasa shin zai yiwu mu sanya maka wani wata jinga fa hal naj'alu laka kharjan ko fa hal naj'alu laka kharajan qira'o'i guda biyu ne tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama al-kufiyun mutanen kufa malaman kufa in banda asim hamza da kisai da khalaful ashir suna karanta fa hal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sudda sadda shin da mu sanya maka wani haraji suka ce al-kharaj wato wasu malamai suka ce akwai bambanci tsakanin al-kharaj da al-kharju al-kharaj suka ce shine abinda ake sawa mutum ya rinka biya shekara shekara shi ake cewa kharaj ba shi yasa Bahaushe ma ke cewa haraji ba ai za ka ga da lokacin da ake kwana karɓa har yanzu ne yanzu ana karɓa a kamfanoni ne ko da waye da waye da waye da riba ko ba an yi ta surutu an ƙara haraji ba haraji ake cewa ba me yasa ake cewa haraji saboda shekara shekara ake karɓa to amma al-kharju shine abin da zaka dauka ka bayar wani lada da zai maka wani aiki to shine bambancin al-kharaj da al-kharju wasu malamai suka ce a duma anan su daya luga ce wasu larabawan suna cewa al-kharaj wasu larabawan kuma suna cewa al-kharju fa hal naj'alu laka kharjan ala an tajra bainana wa bainahum saddan shin zamu sanya maka wani kudi mu sanya maka wani lada dan ka sanya mana wata kariya daga waɗannan yajuju da majuju to su waɗannan yajuju da majujin su waye ne kam yana daga cikin abinda malamai suka tsaba tsabani wai su waye yajuju da majuju wasu malamai na tafsiri da tarihi in kana dubawa zakai ta ganin maganganu da ake kawo ni sifar yajuju da majuju wannan in kaji wannan sifofin har zaka dauka cewa an yawa nan ho ba ɗan adam bane to an ce kala kala ne wasu dogaye wasu gajeru dogon ana maka labarin sa sai ka ji baka taba ganin dogo irin sa ba gajeren man ana maka bayani sai ka taba ganin baka taba ganin gajere kamar shi ba da irin wasu munanan sufofi da ake fada wanda malamai da yawa suka ce waɗannan sufofin da ake fada ba gaskiya ba su da wani dalili cikin alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama balma dalili ya nuna cewa waɗannan mutanen fa daga ƴaƴan annabi adamu suke to me yasa za su bambanta da yawa har a ce wai manya-manyan kunne ne da su ko yajuju da majuju suna zuwa ƴan kanada da manyan kunnuwa ku karanta a abin nan ba waƙar me take da suna me ne sunan waƙar ne kan ba 20 ne abu waƙen nan na Hausa kaga na manta sunan sa wallahi musta'an na haddace kuma da yawa da a ciki ba to wai ƙan ƙanana ne amma manya-manya wai sai mutum ya shimfiɗa kunnan sa ɗaya ya kwanta sai ya rufe da ɗaya ba ga ake faɗa ba shine ya karara da manyan kunnuwa ai to gaskiyar magana shine waɗannan da yawa daga cikin malamai suka ce waɗannan abubuwa da ake faɗa gaskiya ba su da wani tabbaci dalili da ya nuna mana cewa waɗannan yajuju wa majujin daga kabilar ƴaƴan annabi adamu suke saboda hadisin al-imamu al-bukhari da muslim wanda wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama yace inna allah ta'ala yaqulu ya adam allah madaukakin sarki yace wa annabi adam ya kai adam fa yaqulu labbaika wa sa'daika yace ya ubangiji na karba maka zan yi maka biyayya zan dawwama kuma akan da'arka fa yaqulu ib'af ba'afan nar sai Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi adam tashi ɗan wuta daga cikin al'ummarka fa yaqulu sai ya ce wa ma ba'afun nari suwaye ɗan wuta fa yaqulu min kulli alfin 999 ila nari cikin dukkan dubu cikin ƴaƴanka da ka haifa 999 sune ɗan wuta wa wahidun ila aljannati dai kuma ya tafi aljanna fa hina idhin yashibu saghiru annabi sallallahu alaihi wasallama yace a lokacin yaro zai furfura wa tabu kullu zati hamlin hamlaha duk matar da take da ciki za ta zubar da cikinta fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace إن فيكم أمتين ما كانت في شيء إلا كفرته يأجوج وماجوج يتي أتكين كفا أكوي وصال أمة قد أبيو سوني يأجوج دم أجوج دك إن دسك شغل تكين متاني دوسة سنبي سيوا أو تروى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي سو أتكين الأمة أن أين النبي آدم عليه السلام أن متى دبو دك تكين أجوج وماجوج ني لا دك تكين sauran mutane lokacin hankalin sahabbai ya tashi da aka ce a cikin 999 da in wuta sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce a cikin ku tarafa da yajuju da majuju ake magana yajuju da majujin nan kuma ƴan wuta in aka ciro dubu to 999 duk daga yajuju da majuju ne daya shine daga sauran mutane har annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa shin ba kwa so ku zama ku ne kashi daya cikin uku na yan aljanna ba al'ummata suka ce za mu soya ma'aikin Allah manzon Allah yace abinda nake fata kenan al'ummata ta zama kashi daya cikin uku na yan aljanna sahabbai suka kabbara suka ce Allahu akbar yace ina fata ma ku wuce haka ku kai rabin yan aljanna suka sake kabbara yace abinda nake fata ma kashi biyu cikin uku na al'ummata ya zama sune yan aljanna sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka saki kabbara abin nufi anan shine wannan hadisin yana nuna mana ya jujo majujin nan daga wace jama'a suke daga ƴaƴan annabi adamu suke to bayanin sufofin nan da suke caccanzawa da yawa da ake fada waɗannan ba su da dalili cikin alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya ce mufsiduna fil ardi mabarnata ne amma da yawa daga cikin sufofin da ake fada ba su da dalili cikin alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan hadisi yana nuna wato yanda suke da yawa shi za ka iya gaskata malaman tarihi da suke cewa tarihi ya nuna cewa ya juju da majujin nan su tsabar aihuwa da suke da ita duk da a cikin su in aka haifi namiji kafin ya bar duniya sai a bi aya dubu shi ma mutum ɗaya na iya haifin aya dubu wannan yake nuna yawansu da suke da shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna a ƙarshen duniya lokacin da za su bayyana irin yawansu za su zo duk sai sun cika duniya wannan dai nuna maka mutane ne ba su yawan gaske amma dai daga ƴaƴan annabi Adamu alaihi salam suke to shine suka ce fa hal ja'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum saddan shin za mu iya sanya maka wani haraji wanda za kai mana tsari tare da su qala sai dhulqarnain yace ma makkanni fihi rabbi khairun abinda ubangiji na ya bani na damar da na samu yafi alheri akan abinda za ku bani wannan yake nuna wato adalci irin na wannan sarki bai yadda ya karbi kudin wannan mutanen dan ya ba su kariya daga wannan abin da zai cutar da su ba wanda yake nuna tsayawarsa da sadaukarwarsa domin ba a taɓa yin shugabanci sai da sadaukarwa sai da kauda kai sai da wadatar zuci idan shugaba ya zama mai hadama duk inda ya ga kuɗi kawai kansa yake so duk inda aka ba da wani abu sai ya lankwasa shi ya mai da shi mallakarsa to wannan shugabancinsa ba zai kirki ba ba zai samu karɓuwa a gun mutane ba shugaba yana zama nagari ne a gun mutane sai bai shi idan ya zama mai sadaukarwa baya fifi ta kansa akan al'umma bai hana su nasu ba balla tana karɓi nasu haka duk mutanen kirki masu shugabanci suke da haka yace ma makkanni fi rabbika abinda Allah ya bani na daman nan yafi alheri akan abin da kuke ganin za ku bani ai in ba ku manta ba lokacin da annabi Sulaiman alaihi salam ma wannan mata ta nemi ta turo masa kuɗi ta ja hankalinsa da wata dukiya me yace mata
salam ma ja'a sulaiman qala tumiddunani bimalin fama atani allah khair فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ
فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ يَا عِنْدَ تَنْسَى قُوَيَ جَوْجَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَيْشَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ وَيْ kuna so ku jani da kuɗi ne za ku roɗe ni ne da kuɗi fama atani Allah khairu mimma ataku abinda Allah ya bani yafi alheri akan abinda Allah ya baku to haka shi ma nan dhulqarnaini sai ya ce ma makkanni fihi rabbi khair abinda ubangiji na ya bani dama akan sai yafi alheri fa'inuni biquwwatin amma ku taimake ni da karfin da Allah madaukake ya baku. Aj'al bainakum wa bainahum rajman, zan sanya wani makari, zan sanya wani matsari tsakanin ku da su. Amma ku zo ku taimake ni da aikin karfi, saboda abin da ake so a yin yana bukatun hannu da yawa, ba kudi kadai ne zai yi ba. Ka san ba kudi kadai ke hidima ba, akwai abin da ko kana da kudin sai ka sayuwa maka. Idan ka bata ran maginan garinku da kudin naka duk suka kaurace suka yi maka yajin aiki, kace ba za a yi ginin ba, kaga ai gini ba zai ginu ba, ga kudi amma ba za su ginu ba. Akwai abubuwan da suke bukatun hannaye masu yawa. Yanzu duk lokacin da aka ce za a yi dakin, duk muguntar burkila sai ya dau bai laborori da yawa, saboda aiki ne da ake bukatun sa da gaggawa. Ai ta debowa ana zubawa, ai ta debowa ana zubawa, wanda za ka ga har cikin dare ana yi, saboda ba a gama ba, kuma ba zai yi a bari ba a gama ba, dole a gama shi a lokacin. To wannan aikin yana bukatun hannaye da yawa, don haka yace ku zo ku taimaka min da karfinku, zan sanya wani matsari, wani matari tsakanin ku da su. Ar-radmu da as-saddu, wasu malamai suka ce duɗe ne, kawai nau'an ta magana ne, saboda lokacin da kake canza lafuza in kana magana ya fi daɗi a kan kai ta maimaita kalma ɗaya. Suka ce da as-saddu da ar-radmu duɗe ne, wasu suka ce a'a, ar-radmu aqwa, wato in aka ce ar-radmu a larabci, marfin ko matsarin ko matarin ya fi ƙarfi a kan a ce as-saddu, wato kwalitin sa ya fi yawa. Yace to wannan karfin naku yadda za ku yi min da shi, a tuni zubar al-hadidi, ku kawo min guragutsai na karfi. Sai yace hatta idza sawa baina sadafaini, a tuni ku kawo min zubar al-hadidi, ku kawo min guragutsan karfi. Allah madaukakin sarki sai wato ya takaice maganar, yace ku kawo min guragutsai, kawai sai aka faɗi aikin da aka yi da su, ba a ce sai suka kawo ba, saboda kai ma zaka gane a cikin maganar ai. An gane ko? Kamar ka ce na ce wane ya kawo min bulo, kawai sai na dora shi na gina. Ai wannan kai zanka zaka gane cewa akwai abin da aka yi aka cire ba a faɗa ba ko? Ma'ana sai me? Sai ya kawo, ni kuma sai na dora na gina shi. To Allah subhanahu wataala ce, suka ce yace atuni zubar al-hadid, ku kawo min guragutsai na karfe. Al-hadid shine karfe dai baki. Hatta idza sawa baina sadafai, har sai dai daidaita tsakanin duwatsun nan guda biyu. Suka ce as-sadafu, abinda ake nufi da as-sadafu, suka ce shine wato gefe da gefe na dutse, tunda duwatsu ne manya-manya guda biyu, nan gefen dutsen dama misali da nan gefen dutsen na hagu, duwatsu ne guda biyu suna kallon juna. Domin suka ce zama as-sadafu ko as-sudufu, shine idan duwatsu guda biyu suna fuskantar juna. To tsakanin duwatsu guda biyu da suke fuskantar junan nan, a nan ne ake ganin cewa Yajuj da Majuj za su fito. To tsakanin wannan dutsen da wannan dutsen sai aka yi ta zuba karfi, aka yi ta zuba karfi tun daga ƙasa, karfi kawai ake jerawa, ana jera karfi akan karfi, karfi akan karfi, karfi akan karfi, sai dai tare tsakanin duwatsun gaba ɗaya, kuma tsayin sa yayi nisa da yawa ta yadda ba za su yi tsallakawa ba. Da aka yi wannan qalan fuhu, sai ya ce to ku zo ku hura wuta. Dhulqarnaini kenan, ya ce wa mutanen ku zo ku hura wuta. Bayan an cike tsakanin dutse da dutsen da ƙarafu ɗaya akan ɗaya, ɗaya akan ɗaya, ɗaya akan ɗaya, guragutsai na da ƙarfe, sai ya ce to ku zo ku hura wuta. Hatta idza ja'alahu naran, har sai da waɗannan duwatsun suka kama wuta. Ƙarfe idan ya ci wuta ta kai wuta, shi kansa cin wuta yake. Wasu suka ce hatta idza ja'alahu naran, sai da ya sa ƙarfin ya zama wuta. Wasu suka ce hatta idza ja'alahu naran, sai da ya sanya tsakanin duwatsun suka zama wuta ne kawai take ci a wajen, kuma wutar ta me? Ta ƙarafu ne. Sai ce hatta idza ja'alahu naran, qala atuni ufriq alayhi qitran, ay atuni qitran, ku kawo min tagulla. Tagulla ko dalma, haka wasu malamai suke fassarawa, duka suna da kama da juna, illa iyaka kawai tagulla ta fakarkata zuwa ga ja, ita kuma dalma ta fakarkata zuwa ga fari-fari, amma duk asalinsu ɗaya ne. Dan juma ne da dan juma, in ji Bahaushe. to ku kawo min kitran wannan tagullar ufrik alaihi sai in zuba akai ita tagulla tun da narkewa take an kuma jera duwatsu an jera karafu to tsakanin karfe da karfe karfe da karfe ai ba zai haduwa tunda shi ba abu ne mai ruwa ba yanzu in an zo an sanya wannan tagulla ita kuma ta sha wuta narkewa za ta yi sai ta shiga tsakanin karfe da karfe sai ta rike gam sai ya zama na cewa babu wata kofa tsakanin karfe da karfe da za a iya shiga kuma ta hadu karfe da karfe ya hadu kuma abin da ya hada shin dalma ce ko tagulla ta hade shi mai karfin gaske to haka Dhulqarnaini yayi wannan katanga wa waɗannan mutane dan ya tare su daga waɗannan mutane da ake ce musu Ya'juju da Ma'juj Ya'juj wa Ma'juj haka Asim ibn Abin Najud al-Kufi yake karanta kamar yadda Al-Darma ya karanta amma sauran makaranta da Ya'juju wa Ma'juj suke cewa ba Ya'juju wa Ma'juj ba babu hamza Ya'juju wa Ma'juj malamai suna da sabani akan wai Ya'juj da Ma'juj nan kabila biyu ne ko kabila ɗaya ce kam domin a Hausa a Larabci kamar wawun nan sai zama wal ataf ne sai ce Ya'juj da Bahaushe yazo sai ce Ya'juj da saboda wawun nan tana nuna da ne Ya'juj da Ma'juj kamar Ya'juj daban Ma'juj kuma daban shine wasu daga cikin malamai suka ce kabila biyu ce Ya'juj akwai Ya'juj da Ma'juj amma tare suke rayuwa amma dukkan su mabarnata ne wasu daga cikin malamai suka ce suna ne murakkab suna ne da ake na abu daya da ake fadan sa haka akwai sunaye wani lokacin da aka ji kamar tarkibi kamar abu guda biyu ne yanzu wanda bai sani ba ya iya Hausa misali amma yana rayuwa wurin da bai san abincin Hausawa ba sai ya zo ya ji an aiki wani yaro ya ce kai je ka sayo mun shinkafa da wake me zai tsammani da Allah eh zai tsammanin shinkafa daban wake daban dan da bai su sani ba nan kace shinkafa da wake kaga shinkafa ne da wake alhali mu yanzu aka ce shinkafa da wake ya riga ya zama me ya zama abu guda daya ba shine lokacin da aka yunwan nan ba Allah ya ji kamalan tijani guruntu yace ka duba duk zumuncin da ke tsakanin shinkafa da wake amma sai da aka raba su saboda wahala da aka shiga to wasu malamai suna ganin cewa abu ɗaya ne kamar dai yadda muka faɗa ita wannan kabila ta Ya'juj da Ma'juj daga cikin ƴan adam suke ba daga cikin wata kabila bane daga ƴan adam ne ƴaƴan annabi Adam alaihi salam shi yasa mashi Allama Ibn Ashur yana ganin cewa su dai wannan Ya'juj da Ma'juj mutanen Mongolia ne da Tatar wanda suke iyaka da China yace asalin su ne kabilar su ce amma cikin su ba lalle ya zama na cewa dukkan su mutanen banza bane amma dai asali zurriyar su ne shi abin da yake fahimta kenan wasu malamai suna cewa asalin waɗancan mutanen wanda suke kusa da Ya'juj da Ma'juj da suka nemi taimakon Dhulqarnaini suna nan tsakanin Armenia da Azerbaijan shi kuma yana ganin cewa a tsakanin Mongolia ne da China shi Al-Allama Ibn Ashur maganganun Al-Allama Ibn Ashur wato suna nuna kwarewarsa da saninsa da tarihi da geography sosai in yana bayani to sai dai inda matsalar take shi yana nuna wato kamar yanzu wani wuri ne sananne an san shi har ma yana ganin cewa akwai wato gurbin wannan katangar da shi Dhulqarnaini ne gina to iskalin da za a samu a wannan maganar shine ai waɗannan Ya'juj da Ma'juj manzon Allah ya bada labarin suna nan in har aka ce yanzu an san inda katangar su take to da ya kamata a ji a gansu ma da ya kamata a shiga an gansu ai yanzu yanda aka samu technology duk tsayin katangar kowace irin katanga ne za a samu yanda za a ji a gansu to amma shi yasa da yawa daga cikin malamai su abinda suke cewa shine wato wannan wurin da suke ba wani wuri ne da Allah madaukakin sarki ya bamu labari kuma mun gamsu waɗannan wannan jinsi na dan adam akwai su Ya'juj da Ma'juj amma babu wanda san inda suke kuma suna nan domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin suna nan kuma ya bada labarin za su bayyana wannan zai sa dukkan mutumin kirki ba zai karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma ina suke yanzu wallahu alam atuni zubar alhadid hatta idza sawa bayna sadafaini qala anfuqu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufriq alaihi qitra yace ku kawo min abin nan tagulla ko dalma in zuba akan wannan karafu ta inda zai rufe ba za su iya fitawa ba za su iya kuma fasawa ba Abu Abdullah al-Qurtubi rahimahullah da yazo tafsirin wannan ayar da ya fadi irin abin da Zulkarnain yayi na bada kariya da bada gudunmawa wa waɗannan mutane da yayi sai ya ce wannan yana nuna wajabcin duk wanda yake shugabancin mutane to ya tsare rayukansu wajibi ne akan duk wanda Allah madaukakin sarki ya naɗa shi shugaba to duk fa al'ummar da take karkashin sa wallahi wajibi ne ya tsare musu mutuncin su ya tsare musu addinin su kuma ya tsare musu jinin su duk lokacin da shugaba yake shugabanci aka samu wani bangare na sakaci daga cikin mulkin sa har ake kashe mutane ake kiddafin din su to fa billahi thumma tallahi sai yayi bayani a gaban Allah subhanahu wataala wannan ko shugaban kasa ne ko gwamna ne ko wane ne in dai aka samu wani sakacin sa ko yayi ne ko wani manufa da yake da ita ta haƙƙaƙa ta tabbatar da wani amfanin sa na duniya da yake nema ya bari aka zubar da jinin wasu wallahi thumma tallahi dumu dumu yake cikin kisan wannan da aka yi dan haka wajibi ne waɗanda Allah madaukake dora musu nauyi na shugabanci wallahi zunun da ake jibarwa a cikin wannan al'umma yake tafiya wallahi ba zai tafi a banza ba ba zai tafi a banza ba idan na mutane sun san hadarin zubar da jinin nan babu wanda zai zo ci zai nemi gwamna in har ka san hadarin da ke cikin zubar da jini da ake a jahar ka ana zubarwa ba za ka zo ka ce za ka nemi gwamna ba domin gwamna dai ba kai ka fara yi ba shugaban kasa ba kai ka fara yi ba duk abin da kai kafin kai wasu sun yi sun tafi kuma kai ma za ka yi amma abin da ka shuka kuma za ka girbe shi ranar alkiyama jinin mutum daya idan aka zubar da shi da sakacinka wace irin amsa za ka ba wa Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce rushe ɗakin ka'aba ya fi sauki akan zubar da jinin mumini guda daya a rushe ɗakin ka'aba ya fi sauki akan zubar da jinin mumini guda daya sannan waɗanda suke wannan ta'addancin idan wani abin duniya suke samu su sani abin duniyan nan zai kare ko ya kare suna raye ko kuma su kare su bashi kuma wallahi za a tambaye su amma akwai ba maki kaga mutum musulmi yana la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wani har aya yana ja ya saba bindiga a wuya yana cewa sune nan suka kidnafin su suka yi ta'addanci kaza sune za su yi kaza in ba a yi kaza ba za su yi kaza akwai abin mamaki a cikin wannan abu kar ku manta Allah madaukakin sarki irin kashedin da yayi ga mutumin da ya kashe rai guda daya duk wanda ya kashe rai guda daya muta'ammidan da gangan fa jazaohu jahannam makomarsa Allah ya ce jahannama ce khalidan fiha kuma zai dawwama a ciki wa ghadiba Allahu alayhi kuma Allah ya fushi da shi wa la'anahu ya tsine masa wa adda lahu azaban azima kuma yayi masa tanadin azaba mai girman gaske ina mutum zai kai da wannan ayar a matsayinsa na musulmi ranar alkiyama wani ya zo ya tare shi yana cewa kai ka zubar da jinina wani ya kashe mutum biyu wani ya kashe uku wani ya kashe goma abin ta kai shi abin bakin ciki malam wai har kuma lokacin maulidi ka ga kira maulidi wallahi malam yan ta'adda dan ya nuna maka cewa wai shi me musulmi ne yana maka Allahu akbar wani har jan aya yayi
al'amarin yana da girman gaske, zubar da jini ya wuce duk yanda mutum yake tsammani. Allah ka tsare mu. Haka nan al'allama Abu Abdullah al-Qurtubi rahimahullah karkashin wannan ayar yace, yadda Dhulqarnaini ya tsare ya juji da majuji dan su karkar su barna a ban kasa, wannan yake nuna wajabcin kowane lokaci a ce a rika samun kurkuku dan a rinka saka yi masu laifi. Yace yana nuna wajibi ne al'umma kowane lokaci a ce akwai kurkuku wanda za a rinka kama masu laifi ana daurewa ana musu hukunci, saboda matukar ba a yin hukunci to al'umma ba za ta zauna lafiya ba. In wani zai kashe wani ba a masa hukunci ba, wani zai zagi wani ba a masa hukunci ba, wani zai dauki dukiyar wani a kama shi da shaidu ba a yi hukunci ba, to al'umma ba za ta taba zama lafiya ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku, matsalar su shine idan mai rauni yayi laifi sai a hukunta shi, idan marar rauni mai karfi in yayi laifi sai a kyale shi ba za a hukunta shi ba. To duk al'ummar da ta zauna ba ta hukunta masu laifi, to wallahi al'umma ba za ta zauna lafiya ba. Duk abin da yake faruwa ke rigin zu, inda a ce duk wanda yayi laifi za a yi masa shari'a ta gaskiya, in an kama shi da laifinsa a hukunta shi, kuma babu wani wanda zai je ya ce wai bari ya karbe shi, matukar ya tabbata mai laifin ne, to wallahi in ana haka al'umma za ta zauna lafiya. Amma in dai mutum zai yi laifi a je a yi masa gata, ya yi kisan kai sai a je a rurrufa, ya zubar da jinin wani a je a rurrufa, a samu yadda za a yi a je a bada kuɗi, a shashantar da shari'a, a gurgunta kes kawai saboda a fito da shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da al-Makhzumiya aka kama ta da shi da ta yi sata, ana so a karɓe ta bayan shaida ta tabbata a kanta, za a yi mata haddi. Wasu daga cikin ƴan uwanta suka ce in dai ana so a karɓe ta to a tura Usamatu dan Zaid, shine al-Hibb ibnul Hibb, shine masoyin Annabi dan masoyin Annabi, yanda manzon Allah yake son Usama da wahala yaje ba a bashi ta ba. Tsautsayi yasa Usamatu dan Zaid ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana neman a bashi beli na Makhzumiya da Taylifi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ce ya Usama, atashfa'u fi haddin min hududillahi? Yace Usama, yanzu a cikin haddin Allah ne zaka zo beli? A cikin hukuncin Allah ne zaka yi beli? Yace wa aymullah law anna fatimata binta muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Manzon Allah yace na rantse da Allah, in Fatima ce ƴar Muhammad sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ya faɗi sunansa na hakika, yace in Fatima ce ƴar Annabi Muhammad ta yi sata, yace wallahi sai na ranke mata hannu. Al'umman nan in muna so mu zauna lafiya, wallahi sai mun bari ana hukunta mai laifi. Sau nawa za ka ga wani takadari a unguwa kowa ya san mabarnaci ne, ya yi barna a kama shi, ƴan uwansa kuma su zagawa su karɓo shi, ya sake yin barna a zagaya a karɓo shi, ya sake yin barna a zagaya, duk ya fita unguwa, duk ya fita gari da sata ko sara suka, amma wai shi dan gata ne, wallahi fa matallahi ba gata ciki. Duk wanda za a kama shi da laifi yau, a kama shi da laifi gobe, a kama shi jibi, ba za a bari a hukunta shi ba, wallahi wannan ba mara gata irinsa. Ai abin da yasa Allah madaukake ya saukar da kisasi kenan, saboda shi ne zai sa mutane su zauna ba za su shiga haƙƙin kowa ba. Walakum fil qisasi hayatun. Da haka al'allama Abu Abdullah al-Qurtubi rahimahullah yace wannan yana nuna yadda Dhulqarnain ne ya katange waɗannan mutanen. Yace to idan mutum yayi laifi a katange shi, saboda gobe kar ya sake. Allah yace fa masdahu an yadhharuhu wa masdahu lahu naqaba, basu isa an yadhharuhu su tsallake shi ba, wa masdahu lahu naqaba kuma basu isa su huda ba, basu samu iko su tsallaka ba, saboda tudun ginin da aka yi na duwa na karfe da dalma ko tagulla da aka sanya ciki ga karfi ba za su iya tsallakawa ba wa mastaqa'u lahu naqban kuma za su iya hudawa ba kaga waɗannan yajuji da majujin da a ce an san inda suke ai da mu muna bukatar mu gansu ko ba gaskiya ba yadda cewa makarnata ne sai dai a gansu nesa nesa ko bidiyo aka kawo mana magani kun ba a holo ilabin sai ya je ya dauko sai ko shi yasa maganar Allah mai ibnu ashud da nace ita tana da wato magana ce mai wata iri saboda shi kamar ya nuna cewa wani wuri ne sananne ga katangar ma wai gurbin katangar yana nan kaza kaza to in haka ne kuma ya kamata a ce sanan aje a gansu shi yasa daiwa daga ce malaman tafsiri cewa suke yi Allah madaukakin sarki shi ya san inda yajuji da majujin nan suke amma suna nan Allah ya ce fa masba'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqaba ba za su iya tsallakawa ba kuma ba za su iya hudawa ba ina ganin akwai dan sauran magana akan wannan maganar yajuji da majujin amma dai zamu dakata anan saboda lokaci ya riga yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh